Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25 a can jamhuriyar Niger. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. ‘Yan Taliban ɗin ƙasar Afghanistan na ci gaba da tababar makomar zaman tattaunawar sulhu da gwamnatin Kabul, kamar yadda Taliban ɗin suka bayyana a wata sanarwa da suka bayar cikin harshensu na Pashto. Sun faɗi cewa yanzu shugabanninsu ba su yanke shawarar shiga tattaunawar ba, inda suka ƙara da cewa tattaunawar ba za ta iya haifar da ɗa mai ido ba in har dakarun ƙasashen waje ba su fice daga cikin Afghanistan ba, tare da cire dukkanin takunkuman da aka ƙaƙaba ma shugabannin Taliban da ma sakin wasu fursunoninsu. Sanarwar ta ci gaba da cewa an ƙara kai sojojin Amurka zuwa filin daga, wanda hakan ya ƙara wa sojojin Afghanistan na gwamnati ƙarfin gwiwar kai hare-hare. A nan birnin Washington kuma, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga 'yan Taliban da su canza shawara don komawa kan teburin sulhu da zai zame musu bai ɗaya maslaha. Shugabannin Farisa da Turkiya suna kira game da samun haɗin kai a tsakaninsu domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen addini a yankunansu. Firaministan Turkiya Ahmed Davutoglu ya ce a ƙasarsa da Iran za su yi ƙoƙari su tabbatar sun haɗa kai wajen kawo ƙarshen zubar da jinin da ake fama da shi, da yake jawabi a taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Tehran a jiya Asabar. Ahmed ya ce haɗin kai zai kai ga taka babbar rawa a fagen neman a sulhunta faɗace-faɗacen addini da suke fama da shi a waɗannan yankuna na Gabas ta Tsakiya. Mataimakin shugaban ƙasar Iran shi kuma Ishaq Jahangiri ya faɗi cewa ƙasarsa da Turkiya ba za su yarda da ake cewa suna da hannu a faɗace-faɗacen da ake yi ba, amma duk da haka sun ce za su haɗa hannu tsakaninsu da Turkiyyar domin yunƙurin ganin an kawo zaman lafiya a waɗannan yankuna. Turkiya dai ita ce babbar mai marawa 'yan tawaye baya don hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, kuma ta Farisa da Rasha suna goyon bayan gwamnatin ta Bashar al-Assad. Dubban masu zaman makoki a ƙasar Honduras sun fito a yau a jiya Asabar bisa kashe wata 'yan rajin kare muhalli Berta Casedes, wacce ke fafutukar tsare muhalli wanda take yaƙi da maganar haƙar wani dam da ake son a yi wanda ta ce zai iya kawo hatsari ga al'umma. Magoya bayan 'yar gwagwarmayar sun ɗauko akwatin gawarta daga gidan mahaifiyarta zuwa cuci, suna tafi suna rera taken cewa Berta na raye, sannan tare da yin kira da a yi mata adalci game da kisan gillar da aka yi mata tare da gabatar da bincike. A shekarar 2015 ɗin da ta gabata, Casedes ta sami lambar yabo game da kare muhalli ta Goldman Environmental Prize. Wasu 'yan bindiga ne dai suka kashe 'yar talikar a gidanta, harin da ake zargin an shirya shi ne musamman dama domin a hallaka ta. An tafke akalla mutum ɗaya, sai dai ba wani ƙarin bayani zuwa yanzu. Tuna dai dama gwamnatin Honduras ta sa ana tsaron lafiyarta saboda yawan barazanar da matar take samu game da aikinta na kare muhalli. Duk da yake dai ita Casedes ta sha kokawa da cewa jami'an tsaron nata na sakaci da aiki sosai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Gwamnatin sun ta bayyana manyan matakan da za ta ɗauka, wanda ta yi amannar za su ci gaba da bunƙasa tattalin arzikinta a matsayin ƙasa ta biyu a duniya mafi ƙarfin tattalin arziki, wanda suka ce suna son tattalin arzikin nasu ya haura da kaso 6.5 a cikin shekarar nan ta 2016 da muke ciki in Allah ya kai mu watan Disamba. Duk da kuwa tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin kasashen duniya ke yi na zaftarewar ma'aikata da farashin abubuwa da dama da ake fuskanta da ma rasa ayyuka a masana'antu. Premium Birnin Sin Li Kiyakiyen ya bayyana cewa idan aka ƙara da wannan abu da suka sa a gaba to kuwa za su kai gagaci domin ya ce za su mai da hankali akan abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida. Li Kiyen ya bayyana cewa memba na majalisu za su iya kokarin su don ganin sun ga haske a wannan abu da cewa an yi kiyasin da za a rage tsammanin da ake da shi ne a cikin kasar domin mutane suna tsammanin abin ya haura fiye da yadda ake tunani. Suna cikin wadda suka samu nasarar kaso 6.9 a shekarar 2014 da ta gabata a waccan shekara kafin mutuwar wadda ta wuce, wanda hakan ya sa suka gane cewa sun rasa kimanin kaso 7 bisa abin da suka yi kokarin cimma. Bisa ra'ayoyin waɗanda suka kada ƙuri'a a Slovakia, zaben 'yan majalisar dokokin jiya Asabar na alamta nasara ga jam'iyyar Prime Minister kasar Robert Fico, duk dai da yake dimbin jam'iyyu suna cikin takarar hagu da dama. Fico dai ya bayyana cewa akwai yiwuwar samun babbar gamayyar sababbin membobi a majalisar kasar mai zuwa, wanda ya ce hakan na nufin yana da babbar hidima a gabansa ta haɗa kai domin yin gwamnati ta haɗin gwiwa. Ƙuri'un da aka yi na jin ra'ayin jama'a da wani gidan talabijin ɗin ƙasar Markiza ya tattaro sun bayyana cewa jam'iyyar Samer ita ke da kaso 27.3 na ƙuri'un da aka kada, wanda hakan ya bata damar ta kasance ta farko a sahun gaba, amma kuma wasu jam'iyyun suna da nasu kasan. Gwamnatin Fico mai ra'ayin 'yan mazan jiya tare da adawa da shigar baki 'yan gudun hijira cikin ƙasarsa na iya ganin tasirin ƙuri'un da ake kadawa game da 'yan majalisar da ake sa ran za su shigo cikin gwamnatin, wanda kuma hakan ya ce yana fatan su kansu jam'iyyarsu su samu goyon baya fiye da yadda ya kamata domin tsoron ɓallewar wasu daga cikin 'yan jam'iyya su kafa nasu ra'ayin. A ƙarshe kuma ana ta ci gaba da gudanar da zaben fidda gwanaye da za su tsaya takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Republican da kuma Democrat masu sassaucin ra'ayi. Sanatan jihar Texas, wanda yake cikin takarar shugaban ƙasar Amurka a jam'iyyar ta Republican Ted Cruz, ya samu nasara a wurare daban-daban, inda shi ma abokin hamayyarsa wato Donald Trump ya samu nasara a wuraren da suka haɗa da Louisiana da Kentucky, inda shi kuma Ted Cruz ya sami Kansas da Maine. Haka kuma Sanata Bernie Sanders shi ma yana samun nasara a wasu garuruwan akan Hillary, ita ma Hillary ta samu nasara a wasu garuruwan akan shi Sanders. Ana dai nan ana kada waɗannan ƙuri'u wanda suka hada da jihohi hudu har da wani yanki mai zaman kansa a nan Amurka wanda ake kira Puerto Rico da ke tsibirin Caribbean. Zaɓukan dai za su gudana tsakanin jiya da yau in Allah ya nufa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ake shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun zaben jamhuriyar Niger ne kuma da na Uganda. Duk da yake na jamhuriyar Niger ba a bayyana wanda ya lashe zaben ba, amma wannan bai hana korafi nan da can ba, domin ko wakilanmu daga jamhuriyar Niger din sun tattauna da wasu shugabannin jam'iyyu akan yadda suka dauki sakamakon zaben. Da farko Sulaiman Mumna Barma ya tattauna ne da shugaban CDS Rahama wato Abdullabo.
Ya CDS Rahama ke kallon sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu?
Na gode kamar wannan tamaddan zabe fi sabilillahi, ba mu ji dadin zabe ko da yake mun gode ma Allah militantin wanda suke tare da mu sun hoto sun ba mu ƙuri'unsu, mun gode musu, Allah musu albarka. Amma muna son zaɓe na konsiyuka, tunda mun tabbatar da cikin wanga zaɓen an yi kurakure dewa, an yi sace-sace dewa wannan kowa sani. Amma da yake nan Nijar an ce zaman lahiya ya yi zaman ɗan sarki ko shi mun kasa gaba. To yanzu za mu ɗauki matakai vraiment bisa zaɓen konsiyo da za a yi mu samu konsiyoka da mayar dewa. Me fi sabilillahi wanga zaɓe mu kankan mu ji daɗin shi tunda kwaɗan da mun kasa ba ga deputy uku ba ne. Mun yi zaton da mun samu 11 ba. Amma tunda Allah ya aiko shi haka, wannan deputatin uku Allah ya samu su albarka. Mace riba wannan abubuwan kuma ita dama kasan siyasa da take yau ka faɗo gobe ka tashi.
Shin da yake kun gano lalle an fuskanci kurakure, an yi wasu niyyar murɗi a wannan zaɓe, kun ɗauki matakin shigar da ƙara gaban kotu ne?
Don ƙara ga kotu akwai wanda sun karige mu yin shi. Ba sai mun yi ba, tunda da je bisa sata ce, tunda wasu sun yi, duk dai matsala guda ce. Ai in an tashi ba a ce za a yi a ƴan wa ga jami'a kuna an kama sata ba, ƴan wa duk gaba ɗaya ne. In an tashi yanka shari'a, shari'ar da za a yi ta mu duka ce. To dan shi ne mun ka ce ba sai mu kuma mun tai mun ƙara, tunda an kai ƙara da ai ya isa.
Shi ma shugaban CPR Inganci Kasim Mukhtar ga abin da ya shaida wa Sulam.
Wato wannan mataki da kuka dauka na goyuwa da bayan dan takara Isu Muhammadu a zagaye na biyu na nufin jam'iyyar CPR Inganci ta amincewa sakamakon zagayen farko?
Mun yarda da wannan sakamako, kuma shawurkan da ke gare mu na yanda za a ƙara gyara zaɓe zuwa gaba, musamman dole ne kamar kingin ƙasashe Niger a ce an yi girgan mai ilimi, ma'ana fiche biometrique. Na biyu, dole ne a yi yanda a Niger a ce dukkan zaben da za a yi takarda hwaihwai guda ɗaya ne wanda ke bisan shi akwai alamomin dukkan jam'iyyu. Wannan shi ne zai ƙara kawo kwanci a hankali, kuma waɗanda za su jagorancin runhunan zaɓe yana da kyau a zamanto a kai su ya zamanto an sa suna da wasu shekaru, musamman ko da shekarun 'yan takaran ne a huskar 'yan majalisa ko kansala ko na shugaban ƙasa, kuma ya zamanto an ƙayyade wani mataki na ilimi wanda mutum sai yana da wannan sanin zai tsaran runhun zaɓe. Wannan shi ne zai ƙara tabbatar da ƙara gyara tahiyyarmu ta demokrasiyyarmu.
President Kasim Mukhtar, kashi uku daga cikin ɗari ne kawai ka samu na ƙuri'un da aka kada a wannan zaɓe na 21 ga watan Fabrairu. Ga ka matashi, kana ɗaya daga cikin 'yan takara matasa, sannan ƙasar nan ta Nijar matasa ke da rinjayen yawan jama'a. Shin kana alfahari da sakamakon da ka samu kuwa?
Ina ma Allah godiya tunda jam'iyyar nan bata shekara guda ba, kuma da aka yi ta kusan wata 6 ma ni bani nan ina tsari. Amma wannan ya sa wannan matasa da kake zance sun tashi cikin daji, cikin ƙauyuka, ba kuɗi ba komi, sun yi talla wannan jam'iyya. Kuma yau matsayin da Allah ya kai ta, muna mai godiya. Abinda ke gaban mu tuni bitan menene ya faru, ina muke yau, kuma ya ne za mu gina cikakkiyar jam'iyya domin mu ci gaba da kawo gudunmu don gina ƙasarmu.
Shi ku Haruna Mamman Bako, rahoto ya muna kamar haka.
'Yan takara na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu game da 'yan da waɗannan zaɓukan suka wakana. Waɗansu na nuna gamsuwarsu yayin da waɗansu ke cewa akwai ta'asa mai yawa da ta wakana a lokacin waɗannan zaɓuɓɓukan na ranar 21 ga watan Fabrairu da ya gabata a cikin wannan ƙasar. Kuma a cewar Malama Umma Ali, wadda ta yi takara a ƙarƙashin sabuwar jam'iyyar MPR Janguriya ta Albade Abuba a nan birnin Kwanne, ita dai ta gamsu da 'yan da zaben ya wakana.
Sakamako alhamdulillahi, tunda mu dai a takaice partin mu sabon parti ne, ya doshi bai kai ko wata uku ba, an ka shiga zabe wani wuri ko birruka ba mai ba tunda ka san mun sha ta kandaba duk birrukan da mun ka bisa sunan ayyamin su da mun kai su to sai karshe ne ta sakko kai dan haka alhamdulillahi zaben da an kai yayi muna dan shi Allah duwa dai daidai ne kuma alhamdulillahi fartin da an ka ce ya hito da wata uku ya shiga zagaye na zabe ya samu dibitai 13 ai yayi kokari alhamdulillahi to mu da wurin mu ba matsaloli saboda zabe an yi lahiya an kare lahiya babu wata hitina kenan babu wata matsala daga ciki kuma shi duk abin da za ka yi in za ka fara yin shi ka tayar da niyya biyu ko ka samu ko ka rasa ba ka tayar da niyya taka ce lalle ka tayi dirata sai ka samu Allah na ka basuwa ba kai ka basuwa ba to bangaren qur'u ba a hana matsaloli tunda matsaloli sun shahi kowa duk yadda kake ganin kai akwai matsala gare ka shi ma wanta akwai matsala gare shi dan haraka siyasa ita wadda ka san ya kowa na kokarin ya mamaye wani dan haka babu inda za a ce babu matsala akwai matsala kuwa kowa amma kuma duk matsalar da za ta zuwa in ta zamo da ta daidai hankalin mutum ta dan adam ba ta da wani matsala
sai dai a ce uwar Jafaru sarkin Shanu wanda ya takara neman mukamin dan majalisar dokoki na kasa da sunan jam'iyyar MNSD Nasara ta Saini Umaru a nan birnin Kwani Supa basu ji dadin yanda ababe suka kana ba a ranar kunzaben
sakamako a jimilce ina ganin duk al'ummar Niger sun ga wanda ya hito to munan a huska kwanni abun bai ba mamaki ba dan kamin a ce ranakun kampani sun kama mun ga da yanda mutane na masu rike kasa suka yi wasa da abin duniya domin a cimma gurin da aka sa gaba to shi yasa mun bai ba mamaki ba duk sakamakon da an ka gani mun san ko me yasa ko me amma hari amma ita demokrasi kai dan warahulla in kana son demokrasi ta rayu kai na da ka ba da ƙarfi ta rayu mun gani da abubuwan da duk akai amma waɗanda suka yi shi sun san ba gaskiya bane sun san doka ba ta ba sakan yanzu kamar misali kace a ce maka an dauko qur'o'i na mutane an je an nemo yara an nemo mata waɗanda sai sun kada ta su qur'awa da halale su komo su sa hannu a cikin wasu asidi su hidda abinda suka an kare da suka sako a ba su kartoci shi koma in ka kare wanga biro akai ka wani biro ka doka wannan duka ka gani ba girman mutane na ba wannan mai da mutane bayan ko ya gani mun ga manyan mutane da ke zuwa su tsaye suna sa yara layi suna ba su kartoci suna in suka kado su zo su ba su kudi ba mu kada muka gani ba haƙiƙa da aka sa sun gani abinda
idan kuma muka tsallaka zuwa kasar Uganda shugaban babban jam'iyyar adawa ta kisa bisigwe da takara da shugaba Yoweri Museveni shugaban jam'iyyar Mengesha Muntu ya shaidawa abokin aiki na sashen turanci Peter Kloti cewa zaben ba komai cikin sa banda magudi kuma za su kalubalanci wannan batu gaban kotu ga da hirar ta su yar ta kasance
to me zaka ce game da sakamakon zaben
well the correct said was really quite troubling when the results they are announcing The commission itself, I believe the chairperson should really know that the results they are announcing at the target center at the national level are inconsistent with the results that were even declared by their own officials at the lower levels.
Haba kowa san cewa wannan zaben da aka yi shirme ne domin ba komai cikin sa banda magudi. Ita kanta hukumar zaben ta san cewa akwai kurakurai barkatai domin abin da ta bayyana a wasu sassan kasar bai daidai da wasu ba. Kuma abinda hukumar zaben kasa ke fadi daban da na sauran sassan kasar tun daga nan ma zaka san cewa shirme ne zaben
kana nufin cewa sakamakon da aka samu daga rumfunan zabe an yi wani kumbiya da su ne sa'in da aka kai su babban ofishin zabe na kasa da ke Kampala
yeah the one at the national level photo has been tampered with it's not that Kampala
wannan batu haka yake ba ko je kaga dawo musamman ma na arewacin Kampala
Jami'ar ku ta FDC tana da wani hujjan da yasa take cewa hakan?
Yes, from the yesterday, that's what it made it difficult for us even to meet. They busted our headquarters yesterday. This morning, we couldn't even, we were in a meeting, I mean, it's a meeting, that's when we were arrested and we were leaving there late last night. This morning, we attempted to have another meeting again and we were not able to access the candidate today.
Kware da gaske wannan ne yasa kwanan baya bayan zaben suka ji barin mu samu damar kaiwa ga babban ofishin mu haka kuma mun yi kokarin mu yi taro amma sun hana mu sun kama su daga cikin mu sun kulle dan takaran mu ma sun hana mu saduwa da shi idan ba abin da suke so su boye duk me kawo hakan amma wannan ba zai sa mu yi kasa a gwiwa ba za mu fito da hujjojin mu akan cewa lallai sun yi magudi a wannan zaben
to da yake masu ido daga kungiyar tarayyar turai sun ce an tursa sawa jam'iyyar adawa kuma an yi ba daidai ba nan da can ina matsayin ku game da wannan batu
And it's so evident. Anybody who doesn't reach the same conclusion must be having a problem.
Wannan ba asalari yake. Kowa ya ga abin da ya faru.
Domin kuke fada wa magoya bayan ku domin kar su tare zaune tsaye.
We're trying to have meetings still and determine the way forward. We will be communicating to our party supporters.
Duk da haka, muna kokarin ganin mun yi taro domin ganin mun tattauna da magoya bayan jam'iyyar mu. Abin da zamu ce wanda kuma ba sabo bane, shine zaben ba kuma cikin sa sai magudi. Kawai yanzu muna samun kiraye-kiraye daga sassan kasar, musamman ma waɗanda suka ga abin da aka yi na samun sakamakon da bai da sahihanci.
To ko kun samu tattaunawa da masu sa ido akan wannan zaben domin bayyana musu ra'ayoyinku game da zaben gaba ɗayan sa?
Yeah, over a period of time they have been briefed, except now and after the reading of the final results.
Mun fada musu sai dai yanzu nan ne da kuma bayan bayyana sakamakon zaben.
Kawai yanzu ko kun samu zantawa da dan takaranku Kizab Sigwe?
No, it was not possible for me and other leaders to access him until after now.
A'a, ba mu magana da shi ba, musamman ma ni da sauran shugabannin jam'iyyar.
To ma saware, yau nan shirin zai diga aya. A madadin wakilan namu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Sulaiman Mumunu Barma da Haruna Mamman Bako, sai Peter Clothy na sashen Turanci da ma Ibrahim Jarmai da Julie Gresham wata ba da umarni, ni marugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Garin Mubi da ke jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin ɗan ɓangarorin da suka sha fama da rikicin Boko Haram da ke tada kayar baya a yankin. A wani rahoto na musamman da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana, za ku ji cewa birnin na Mubi, wanda na ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwanci a yankin, ya dawo cikin cikakken hayyacinsa.
Garin Mubi da ke zama cibiyar kasuwancin jihar Adamawa na ma cikin garuruwan da suka faɗa hannun mayakan Boko Haram, wanda har suka kafa cibiyarsu tare kuma da sayarwa garin suna zuwa Madinatul Islam, wato birnin musulunci, inda ma suka kafa gwamnatinsu fiye da wata guda. To wai ko shi ma ya lamura suke a yanzu ne biyo bayan kwato garin yau fiye da shekara guda? Don samun amsar wannan tambayar, na fallika garin na Mubi da ke da hada-hadar jama'a a yanzu, inda ma na guda da wata tattaunawa da wasu mazauna garin kamar haka.
Malam barkanmu da yammaci.
Yawa barka da yamma.
A ya suna?
Sunana Aliyu Lokos.
To Malam Aliyu, ya Mubi yanzu?
A Mubi alhamdulillah.
To ba daura da shi akwai?
Sunana Jibril Musa.
To sai kuma
Abubakar Aminu Abba, wanda aka fi sani da Iya Bobbo.
To a gashi akwai shi kansa mataimakin jami'in yada labarai na karamar hukumar Mubi ma tare da shi. Alhaji barkamu da warhaka.
Sunana Abdullahi Ladan.
Bani sama da shi jami'in karamar hukumar Mubi, ya lamura suke tukuna a yanzu a karamar hukumar ku?
To yanzu dai karamar hukumar mu ta samu zaman lafiya. Gaskiya tunda Boko Haram suka shigo gari suka bar gari, yanzu komai da komai ya dawo normal. Matsalar mu a garin nan shine banki, sauran magwan da ba su zo ba, don garin Mubi garin kasuwa ne, da kuma ainihin asibiti, kuma ainihin dama garin nan babban taimakon da muke so gari ne na yan kasuwa da talakawa, abinci yayi wuya. To haka muna kira daga gwamnati ta taimaka turo mana abinci.
To zan da Alhaji Aluka Jamin da yace an kula sun kwanta yanzu.
Alhamdulillah, han kula sun kwanta. Muna godewa mai martaba sarkin Mubi yadda ya dawo gida da wuri, ya jawo jama'a su bazo suka ba dadin kai. A yanzu gari kam cinkoso har yafi kamar na da kasuwa, cinkoso ana nan ana fama. A yanzu in ka je kasuwa ma ba inda zaka sa kafanka. Alhamdulillah, a tike mun the same thing. So muna godewa mai martaba da kuma Allah wata'ala wanda ya kawo mana zaman lafiya. A yanzu kan maganan Boko Haram ya zama tarihi insha Allah. Muna roko dai maganan bankin nan shine babban matsala. Sun gama komai da komai, ana jira ne su zo, gashi dai har yanzu ba su zo banki. Yanzu ka je dai zaka ga ATM na layi mutane sun fi 200-300.
To dai ke hankula sun kwanta. Alhaji Ibrahim, kamar me zake tunawa wanda wata bisa duka lawa kila baka taba ko kuma baka taba wani abu, taba tada maka hankali ba kamar abin da ya faru a ganin ku? Yanzu hankula sun kwanta, me zake, me baka taba manta ba lokacin da abin ya faru?
A lokacin da ba zan manta ba, a ranar 29 ga watan goma. To wannan ranan gaskiya ba zan taɓa mantawa da ranan nan ba, amma yanzu alhamdulillah mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, albarka ya shiga Mubi yanzu sosai fiye da nada. Alhamdulillah.
To dake hankula sun kwanta. Yau Alhaji, wani abin da zan tambaye ka shine na cewa mun san Mubi tamkar cibiya ne na kasuwanci na arewacin jihar Adamawa, kuma ma ko kuma a ce jihar Adamawa, ya batutuwa suke wa kana yanzu musamman wajen walwala da cigaba na matasa da sauransu?
To alhamdulillah, sai mu gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu lafiya waɗanda muka rasa, kuma Allah Ubangiji ya ji kansu. Kasuwa dai alhamdulillah kasuwa ya bunkasa. Ba abun da zamu ce sai dai mu gode wa Ubangiji. Muna roko kuma Allah Ubangiji waɗanda suka yi asara Allah ya maida musu abun da suka yi asara.
Ina kiran da ake wa mu bai sabon dale wanda da komai in ka zo yana sabon dalen ya lamari yake yanzu anya abuwa suna koma kaman da
har ya fida insha Allah har ya fida don mu bi ne. Gaskiya dan mubi kuma dan mubi ne duk inda kaje duk inda ka fita ba inda zai ka ce ka manta da mubi mubi alhamdulillah mubi sabon dale ne haka yake
gaskiya asibiti har yanzu akwai dan matsala saboda yanzu haka muna karancin likitoci sannan kuma inda ka gyara har yanzu ba gyara ba gwamnati ta alƙawari sai gafan ta alƙawari ta ce za ta gyara har yanzu muna jiran ta bata fara gyara ba to yanzu ira ga muke ga gwamnati ta taimaka ta tallafa za mu wada turo isasshen likitoci da ainihin kuma gyara mana asibiti saboda
to ya batun makarantu yanzu an bude makarantu
yanzu haka poli ana registration students suna nan university haka secondary school gaba daya ana makarantu ana wallahi komai da komai tafiya normal a cikin mu biya fi dama
kaso shanu na gari mu bi na fa cikin manyan kasuwannin shanu a nahiyar Africa inda aka shigo da shanu daga kasashen waje
ne sunan na shehu kuma shehu a gashi nan yanzu bisa ga duka alamu harkoki sun soma kuma kaman da ne
eh a yanzu harkan ya koma kaman da ba laifi
to ga mu a tike kaman shanu daga ina ke kawo su
eh ana kawo shanun nan wasu daga Kamaru wasu daga Chad har Irsiya kai dai kasashen nan ba inda ba a kawo ko ina ana kawo shanu suna shiga ko ina gabas da yamma da arewa da kudu duka ana kawo
to ya harkan kasuwanci yake yanzu
eh to harkan kasuwa yanzu abu daya ne wanda ya rage mana haraka anan maganan canjin nan shine wanda ya dan dakatar da cinikin shanun nan
ina da suna Alhaji Ahmad Usman
kamar shanun daga ina ke kawo
eh majority dai shanun akwai namu na cikin gida akwai kuma shanu daga Sudan kasuwan nan namu kusan international take
to sai dai kuma wata matsalar da fatakin shanu ma ke fuskanta yanzu ita ce ta zungoma da kuma karban nagoro da suke zargin ana karba a hannun su Alhaji Alhassan Shuwa da ke zama shugaban kungiyar Shuwa Arab masu kawo shanu ya ma bayyana irin matsalolin suke fuskanta akan hanya
gaskiya duk mutum in ya lauda motar shi daga nan abunda zai kashe yafi 300 kafin ya jefa takot
wai ana ba ku receipt ne koko
ba mu receipt kawai ATM ne kawai ana kirewa suna ce ATM ne in motar shanu ya zo ko laima ba ta bi ta bada kudi kawai ta wuce
to amma Alhaji ina gani watakila duce dishin ga inda sojojin suke na akwai wani allo ana sawa kada ka bada cin hanji kuma kada ka yadda ka bada kuma kuna badawa
wallahi kafin ka je ka buga waya din a tare ka kana tsaye kafin ka buga waya waye ne zai karba wayan ka kawai za ka za wannan ba duka shanu ba kali bane shanu yana mutuwa hanya in an sayar da kai kadan kawai kafi so ka bada kudi kawai ka wuce
amma shugaban Najeriya ce yana yake da cin hanci da rashawa kuma amma ko kuna badawa me yasa kuke badawa
muna bada hadin kai amma shi ma ka san abun din yana yewa
wai abun nufi me yasa in suka tambaye ku kuke ba su jami'an tsaro
dole kawai muna bayar wa shanu nan ba kali bane da kali ne za ka rufe ka zauna kusa da shi amma shanu yana mutuwa in mota ya zo dai in kai awa daya sai shanu ya mutu
fata dai shine Allah ka kashe wannan matsala ta imin diga ba su sada kai da bayan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
To haka yake ƴan Taliban din kasar Afghanistan suna ta babar hawa teburin sulhu da gwamnatin Kabul kamar yadda ƴan Taliban din suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar cikin harshen su na Pashto. Shugabannin Farisa da kuma Turkiya suna shawarar za su hada kai domin ganin sun kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen addini a yankunan su kamar yadda suka bayyana a Tehran. Dubban masu zaman makoki a Honduras sun fito yau a Arjiya Asabar bisa kashe wata ƴar rajin kare haƙƙin muhalli Berta Casades wacce ke fafutukar kar a gina wani dam da zai iya zama hatsari ga al'umma. Gwamnatin sun ta bayyana manyan matakan da za ta dauka wanda ta ce za ta yi amannar cewa waɗannan za su bunƙasa mata tattalin arzikinta duk da yake dai duniya tana fuskantar barazanar tattalin arziki a matsayin ita kanta sin a ƙasa mai arziki ta biyu a duniya. bisa ra'ayoyin waɗanda suke kada ƙuri'a a Slovakia. Zaben ƴan majalisar dokokin jiya ya nuna cewa jam'iyyar Prime Minister ƙasar Robert Fico na da rinjaye a ciki, duk da yake dai akwai ƴan adawa hagu da dama. Fico ya bayyana yiwuwar cin zaben a ƙasar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.